الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. وبعد، ƴan'uwa masu kallo da sauraron mu a duk inda kuke a fadin wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala, muna muku sallama irin ta addinin musulunci, muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, shirin da ke bayani akan ladabban neman ilimi. Wannan bangare na ladabban neman ilimi wani shishike ne kaman yadda muka sha ambatawa daga cikin shika-shikan samun ilimi. Babu yadda za a yi mutum ya zama yin sakaci da ladabin ilimi, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi mai albarka. Ya tana iya yiwuwa ya sami ilimin, amma kuma ba dole bane ilimin nasu ya kasance mai amfani ko ilimin nasu ya kasance mai albarka. Allah ka ba mu ilimi mai albarka, Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Idan ba a manta ba, ƴan uwa, a karatun da ya gabata muna bayani ne akan ladabban ɗalibi akan kansa a daidai lokacin da yake neman ilimi, wato ya fara neman ilimin kenan. A inda muka fara bayani akan ladabi na farko a cikin wannan bangare, wato aljiddu, kwazo. Ana buƙatar ɗalibin ilimi ya zama yana da kwazo a duk abin da zai yi. Muka kuma faɗa cewa, in ba ku manta ba, kwazo ɗane na himma maɗaukakiya. Idan mutum ya kasance yana da himma maɗaukakiya, fatan da yake da shi babba ne ba ƙarami ba, to wannan fatan shi zai ingiza shi ya sa shi kuma ya zama mai kwazo domin ya ga ya kai inda yake son ya kai na wannan fatan nasa. Kuma muna bayani ne, muna buga misalin magabatanmu yadda suka kasance masu kwazo masu himma. Mun buga misali da al-imam Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu a shekara ta 507 bayan hijirin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Sannan muka kawo maganganu da malamai suka yi game da shi, fara da al-imam Zahabi, sannan kuma muka kawo maganar sa'ansa al-imam Silasi, sannan kuma muka zo muka faɗi maganar da shi kansa ibn Tahir din al-Maqdisi yayi da kansa, cewa sobi yana bawali a hanya, bawalin jini saboda babu ruwa a jikinsa. Mun yi wannan batu ne a wancan shirin, sai aka ci nuna mana cewa lokaci yayi wanda ya sa muka tsaye da wannan, sai kuma yanzu da Allah madaukakin sarki ya sake hada mu da ku. Saboda haka za mu dora akan wannan batu na aljiddu. Malamanmu sun yi bayanai akan wannan aljiddu, wasu a waƙe, wasu kuma a rubutun zubi. Daga cikin malaman da suka yi bayani a waƙe, akwai babban malami al-imam Muhammad ibn Harun al-Dimashqi, wanda ya rasu shekara ta 353 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana da baiti da yake bayani akan kwazansa da kuma yadda yake son karatu. Yake cewa, la mahbaratun tujalisuni nahari ahabbu ilayya min unsi sadiqi وغزمة كاجة في البيت عندي أحب إلي من عذل الدقيق ولقمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق. يتي لمحبرة كاد بيرو دع القلم كوت ودع دزرك تجالسني نهاري إن زونا دسو سزمسوني أبا بند زن زونا دسو سأوين يمينا ألذ لي شي يفدادي أغريني أحب إلي كي shi yafi soyuwa a gare ni min unsi sadiqi, fiye da in zauna da aboki yana ɗebe min kewa. Ɗalibin da ya kasance mai jiddu, to yakan fifita ya zauna a cikin littafansa fiye da ya je makwallon inda za a yi fira. Da kaga ɗalibi an jarrabe shi da matsala ta fira, yana neman ilimi amma kuma fira, duk inda ya ji fira to sai ya tsaya an yi da shi, to wannan alama ce da ke nuna rashin nuna mahimmanci ga ilimin da kuma rashin kwazo. Domin duk lokacin da ka zauna a matsayinka na ɗalibin ilimi, ana hira da kai, ƙila ma a yi musu, kuma ƙila abinda ake tattaunawa a kan shi ɗin nan la'alla ya kasance abu ne da bai da amfani a duniya, ko bai da amfani a lahira, ko kuma ya kasance zunubi ma za a samu idan an yi. abun ba zinubi a cikin an tattauna akai misali amma kuma ba zai amfani masu tattaunawa ba ko a rayuwarsu ta duniya ko a rayuwarsu ta lahira misali azo ana musu wani yafi wani kudi a ba laifi bane ba zinubi ba za a ce ga zinubin wadanda suka yi ba kai tsaye to amma ka gano wani yafi wani kudi to sai akai mai ko kuma abin ya kasance zinubi ma za a samu cin naman wasu ake yi ila zama ake yi aifi rashuwa gabanni a faɗi laifuffukan su da wanda suka yi da wanda basu yi ba wanda a shar'ance wannan bai halasta ba cin nama ne gulma ne giba ce wanda basu halasta ba a cikin shar'an musulunci to shine nan shi al-Imam Muhammad ibn Harun al-Dimashqi yake ba mu labarin cewa shi gare ya zauna ya rike biransa yana rubutu yana karatu yana gyaran wasu rubuce-rubuce da ya a baya shi yafi soyuwa a gare shi fiye da ya zauna yana aboki yana surutu da abokin hira wanda zai ɗebe masa kewa sannan ya ce wa rizmatu kagadin fil baiti indi sannan tarin takaddu a gidana dunkulallu ahabbu ilayya min ajli daqiqi shi yafi saboda kwazuna fiye da ka bani buhun gari kamar a ce a wannan zamanin namu buhun shinkafa ko buhun fulawa na fi son a ce ga daurin damin takaddu wanda na yi bincike a kansu wasu na haddace wasu na fahimta wasu zan yi gyaran rubutu a tare da su wato mallaka ta kamar yanzu misali sai ɗalibin ilimi ya ce gyara a bani trela guda ta littafai da a bani trela guda ta kayan abinci sannan ya ce walaqmatu alimin fil khadd minni sannan in je makaranta saboda kwazona malami na ya mare ni a kunci na ahabbu ladayya min shurbir rahiqi shi yafi dadi a gare ni fiye da ka bani abin sha mai zaki kamar juice ko mineral ko kuma wani abu dai wanda ake sha mai zaki mai dadi in lokacin zafi ne a ce a shashi yana da sanyi in kuma lokacin sanyi ne a ce a shashi yana da zafi yace saboda kwazan shi da san shi da ilimi yafi son wannan haka magabatan mu suka kasance saboda kwazan su da ulul himma su ta haifar musu wato himma madaukakiya al-Imam Az-Zamakhshari ɗaya daga cikin a'imma na Mu'tazila amma ɗaya daga cikin kuma malamai na lugha kuma malaman da suka ba da gudunmuwa a bangaren ilimi duk da cewa yana da matsala a babun aqida domin ya bi aqida ce ta Mu'tazilanci muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa yana da littafai da ya rubuta masu yawa ya rasu shekara ta 582 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana yadda yake da kwazo a karatu yake cewa sahari bi tanqihil ulumi alazzuli min wasli ghaniyatin wa tibi anaqi wa sariru aqlami ala awraqiha a'la min ad-dawqati wal ukshaqi wa tamayuli tagban li halli awisatin ahla wa ashha min mudamati saqi أعبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتضغي بعد ذاك لحاقي يتي سهري لتنكيه الألوم على الظل يتي انزونا بن يبتشي بدو من إنا تنتن تعلمو ما شيف من دائي من وصل غانية في يد انزونا ما تشي نداء مرياتي تمن واقع تنام واقع وطيب عناقي قوكما أتي ما تاتي تغن قماتا غار انزونا انتقر تودة الدري ban kula da wata mata ba saboda kwazuna sannan wasari'u aqlami ala awraqiha awla min ad-dawkati wal ushaqi sannan kuma in rika jin alqalami na ina rubutu da shi yana ƙara a cikin takarda yafi mini fiye da abubuwan da za a ga faɗa min na maganganun soyayya da kuma masu bege bana buƙatar su wata mayuli tagban li halli awisati yace sannan in kasa bacci domin in wawware mata matsala a cikin kwakwalwata a halashi yafi min zaki wa ashha kuma shi yafi mini sha'awa min mudamati saqi fiye da a ce ga wani abin sha wanda za a rika bani in sha mai dadi a habitu sahabana duja yanzu zan kwana da daddare ban yi bacci ba wata bituhu nauman kai kuma ka kwana kana bacci wata bigi ba da zaka lihaqi sannan kuma daga baya kace zaka kamo ni ai ba zai yi ba kai makanka ajalci ba Bahaushe ma ya faɗa a cikin karin maganar sa mai hikima yana cewa duk wanda ya riga ka bacci zai riga ka tashi Balarabi yana cewa walaysa akul hajati man bata na'iman walakin akuha man yabitu ala wajhi ba ma abuci bukata na gaske bane da zai je kuma ya san yana da bukata sai ya je kwanta ya ta bacci a'a mai bukatar gaske shine wanda zai kwana yana tunani yana jin tsoro wannan bukatar tashi za ta bi ko ba za ta bi ba haka ake bukatar ya ku ɗan uwa dalibai abinda ake bukata mu zama kenan kowannan mai kasance mai kwazo wanda kwazon nan himma madaukakiya ta haifar da shi kuma sannan ya kasance wannan a rayuwarsa kwazon nan kuma karuwa yake masa ba ruwa ba akwai ababan da suke taimakawa wajen samun kwazo daga ciki akwai iyaye iyaye suna da gudunmuwa mai kyau bayan sun mai da dalibin nan su ya kasance alim himma mai madaukakiyar himma himmarsa madaukakiya ce mai girma fatansa babba ne a game da rayuwarsa ta neman ilimi to sai kuma su sa masa ido a wajen tabbatar karatun nan nasa ta hanyar za su ga su tabbatar da cewa yana da kwazo daga ciki akwai samun aboki na gari malaman mu suna cewa idan ka kasance kai a dabi'ar ka zaka iya daukar littafi kai karatun awa biyu to nemi abokin da shi in ya fara karatu awa shida zai yi sai ya jaka alal aqalli baka iya kaiwa awa shida ba sai kaga ya jawo ka koda awa ɗaya ka ƙara zuwa awa biyu kaga ka samu awanni guda hudu kenan shi kuma yana da awanni guda shida wannan yana da tasiri amma idan kai kana da kwazo kana da ikon da zaka karanta shafi biyu zaka iya karatun awa biyu sai ka haɗu da abokin da shi malalaci ne ba yi da kwazo babu himma madaukakiya to ana nan sai ya sance ka gabaki da kai ma sai ka zama kamar sa sai ku lalace gabaki da Allah madaukakin sarki shirye ta dau to bayani akan aljibbi yana da fadi amma za mu dakatar da shi a nan domin mu shiga sifa ta gaba wadda ita ce ta biyu daga cikin siffofi da ake buƙatar dalibin ilimi ya siffantu da su a lokacin da yake neman ilimi wannan ba wata siffar bace ita ce alhudu halartar makaranta makalli yadda waɗannan abubuwan suke da alaka da juna in mutum dalibi ne kasance mujiddun ne dalibi ne mai kwazo to zai zama haziran li madrasatihi wa majlisi ilmihi ko da yaushe zai halarta makaranta sannan a ƙarƙashin halartar zuwa makarantar nan akwai abu biyu akwai at-tabakku wa adamu ta'akhur akwai al-luzum wa adamu al-ghiyab wal futur abu na farko da ake bukata a cikin halartar makaranta shine zuwa da wuri halartar makaranta da wuri lokacin da aka sa to mutum ya zo a daidai wannan lokacin ba tare da ya saba ba sannan abu na biyu shine kullun a riga zuwa makarantar ka aifa shi domin daga cikin bala'in da zai afka ma dalibin ilimi shine yau ya zo makaranta gobe ba zai zo ba suna fada suna cewa من أراد أن يترك صناعتنا هذه الساعة ساعة فليتركها الساعة من أراد أن يترك صناعتنا هذه ساعة فليتركها الساعة دم تمن دكي بقاتر أشي يبغونا صناعة تاموة تتني من إلمي ساعة نون اللوكة تو فليتركها الساعة تو يبغي إلمن قباكي لا يبشي قباكي لا أراي وسط ya bar shi gabaki dai a rayuwar shi in dai ba zai iya zuwa makaranta kullun ba to ya bar shi gabaki dai kai ya zo ya daina ya je ya koyi wata sana'a amma ba harkar neman ilimi ba kai hatta wancan sana'a ita ma ai ba ta yiwa yau ka zo gobe ba za ka zo ba sifa ce ta mutumin da yake da mu'a da mutunci da kuma manufa ya kasance ko da yaushe yana halartar zuwa makaranta ba tare da fashi ba bayan baya latti kuma sannan ya kasance baya fashi sannan suna cewa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti shi ilimi kullun sai ka tashi ka bi shi sannan ba shi yake biyo ka ba ana danganta wannan magana zuwa ga al-Imam Malik rahmatullahi alayhi lokacin da aka ce wani sarki ko gwamna ya nemi cewa ya zo ya karatu a wajen shi ya zo ya riga masa karatu a gida al-Imam Malik yace a bashi amsa a ce masa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti wal ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi ilimi kullun biyo shi ake baya bin wani sannan ilimi kullun yana da daukaka ba daukaka a kansa wannan ka'ida ce ita ba saboda haka halartar makaranta da wuri da kuma halartar makaranta kullun su ne sufofi manya-manya da za su ba dalibin ilimi dama domin ya zama ya iya fahimtar karatu ya zama ya iya zuwa makar ya karatun sa ya zama ya daukaka karatun sa ya samu Nana Aisha radiyallahu anha arwaitu a gareta daga gareta al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi ya fitar da hadisin da isnadin sa har zuwa ga Nana Aisha radiyallahu anha tace annabi sallallahu alayhi wa sallam yace la yazalu qawmun yata'akhkharuna 'an as-saff al-awwali hatta yu'akhkhirahum Allah mutane ba za su gushi ba suna nisantar sahu na farko hatta yu'akhkhirahum Allah har sai Allah madaukakin sarki ya mai da su baya annabi sallallahu alayhi wa sallam yana nuna mana duk abinda mutum zai yi yayi shi ba tare da jinkiri ba abin alkhairi ba a masa jinkiri sannan al-imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi ya fitar da hadisi da shi da wannan sa a cikin as-sunan al-kubra kuma hadisi ne ingantacce daga sahabin annabi sama sahul ghanibi yana da daga cikin sahabban da ba su da yawan hadisi akwai malaman da suke ganin wannan hadisin ma shi kadai ne hadisin sa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah kayi albarka ga al'ummata a game da duk abin da ta yi da sassafe ta yi da wuri ba tare da ta jinkiri ba Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah madaukakin sarki kayi albarka ga al'ummata a duk abin da za ta yi shi da safi shi yasa ka ga karatu da asuba malamai suka lissafa shi a matsayin karatu ne mai albarka kwakwalwarka a lokacin ta huta domin ka tashi bacci ka gama baccinka in wanka ne ka yi wanka sannan kuma ka yi sallar asubahi to in aka dora karatu a wannan lokacin har lokacin da za a sama har lokacin da za a da rana za ta fito to wannan lokaci ne mai albarka shi yasa magabatan mu suka kasance ba su sakaci game da wannan lokacin kuma suka tsoratar a game da yin bacci a wannan lokacin suka nuna bacci a wannan lokacin ba yi da amfani shi yasa Malam Abdullahi Gwandi yake nuna mana a cikin al-fara'idul jalila yake nuna mana kwanakin da ake yin karatu a lokacin su yake cewa ayyamu husabtu lil arbi'i min ba'da salati subhi lidduha'i su yace ana kulla majalisin karatu ne a wajen su as-sabtu ila al-arbi'i tun daga ranar asuba har zuwa ranar laraba sannan kuma daga bayan sallar asubahi ake ila duha'i har lokacin da rana za ta fito wato lokacin hansi to addu'a annabi sama yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah madaukakin sarki kayi albarka ga al'umma ta ada abun da tayi da safi da'imul qais da wuri yake fita yace wa qad aqtadi wa at-tayru fi wuqnatiha bi munjaridin qaid al-awabil haykali yace wani zubin na kan fita akan doki na in girma na domin in tafi neman bukata ta tun lokacin tsuntsaye ba su riga sun fito daga kwasfarsu ba su fito daga shekarsu ba su ko tsuntsaye an san ba wanda ya kai su sakko shi yasa har magabata suke cewa idan kana son aka tambaye ɗaya daga cikin su aka ce bima adarakta al-ilma da me ka sami ilimi yace da abu uku bi bukurin ka bukuri ta'ir wa bi sabrin ka sabri al-himari wa bi hirsin ka hirsi al-khinzir yace dabbobi uku ne kwaikwaye su na sami ilimi bi bukurin ka bukuri ta'ir ina yin sakko da wuri nake fita da sassafe irin fitar da tsuntsu yake da sassafe sannan wa bi sabrin ka sabri al-himar sannan ina da juriya irin ta jaki sannan wa bi hirsin ka hirsin khinziri sannan kuma ina da kwadayi irin na alade waɗannan sufofin guda uku su na dauke su daga waɗannan dabbobin kuma sai Allah ya taimake ni suka zama sun mini amfani a cikin rayuwata to shi sahar al-ghamidi radiyallahu anhu ya ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan addu'a sai ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai aika da wata rindinar yaki ba'atha min awwalin nahar to yana tura su ne da farkon rana tun daga farkon safiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura rindinar da zai aika yaki kaga wannan yana nuna wannan dai addu'a ta Allahumma barik li ummati fi bukuriha to shine sai ake cewa wa kana sahun tajira shi kuma sahul ghamidi wannan sahabin mai riwaya ya kasance dan kasuwa ne shi wa kana yusilu ghilmanahu min awwal an-nahar shi ya zama in zai tura da yaransa in zai tura yaransa su tafi su kasuwanci to yana tura su ne a farkon yini fa kasuwa maluhu sai da dukiyarsa ta yawaita hatta kana la yadri aina yaruhu har sai da zan bai sama inda zai sa dukiyarsa ba duk account din sa ya cika da kuɗi duka account din sa sun cika da kuɗi asusansa asusunsa ma'ajiyarsa gabaki daya ta cika da kuɗi sakamakon yin abu da fa da sassafe da yake so da kai ya kai dalibin ilimi ya zakai kace ka zabu bacci bayan sallar asuba bacci bayan sallar asuba bai da wani amfani akwai hadisi da suka zo suka hana yi amma hadisi ne wanda suke ba su da inganci amma dai malaman mu sun ki a yi saboda in mutun ya kalla ga annabi sama yayi addu'a ce Allah ya albarka ga al'ummarsa a cikin abin da suka yi da sassafe ai bacci ba komai bane ai bacci ba aiki bane aiki ake magana kai ka tashi kai aiki ka tashi ka nemi ilimi tafi makaranta da asuba har shine dan sai yake cewa ala inna nawmatid duha turithu al-fata khabalan wa nawmatul usayri dununa yace ka sani kaga baccin da ake yin shi da safan nan to yurisul fata khabalan yana kawo ma matashi mutun ya kasance khabalan ya samu aibi a rayuwarsa sannan wala matul usairi dununa sannan bacci bayan sallar la'azar shi kuma yana kawo hauka haka ne hikima ya fadi ba hadisi bane magana ce mai hikima kuma da tajriba wato sun gwada ne sun gani so zaka abu ne abin ki ba a san shi so daga ka tashi ya kai dalibin ilimi ka zama kana halartar makaranta da wuri mamar sayyidina abdullahi mamar sayyidina ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal imamu da imamu ahli sunnah wal jamaa ita take rike shi da safi da asuba kafin sallar asuba daidai lokacin da zakara ke cara sai al-imam ahmad ibn hanbal sai kwashi littafin sai ci zai tafi makaranta sai ta rike sai ta ce hatta yusbiha an-nas har sai mutane sun waye gari saboda kwazon al-imam ahmad da niyyar sa madaukakiya da kuma yadda yake sha'awar ya halarci karatu a wajen malamai daliban da sun kasance wannan halartar karatun sun kasance za a yi karatu da asuba to tilla asar din yau za su je su aje littafin su a wajen kuma su zauna a wajen saboda kassara sa wuri kassara sa zama a gaba da malami ha shi su zama tilla asar anan za su yi la'asar anan za su yi magriba anan za su yi isha'i sannan ba za a kulla majalisin wannan karatun ba sai da asuba to suna nan tilla asar kaga la tasal an aqlihim ka kai tambaya ba sai kai tambaya ina suka ci abinci ba kana iya cewa ba su ci abinci ba har asuba saboda gudun kassara sa gaba to wannan sifa ta biyu kenan al-hudur halartar makaranta duk mutumin da baya zuwa makaranta ba zai sami ilimi ba da halartar makaranta ake samun ilimi a cikin kuma halartar makaranta akwai fa'ida ta koda ba karatun ka zo ba kana da lada hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa mala'ikun Allah sukan zo da safi su dauki bayanai su kai ma Allah subhanahu wataala da yamma da yamma kuma su koma su je su kai masa bayanin abinda bayi suke aikatawa tun daga wannan lokacin har zuwa wannan lokacin shikenan idan suka tafi sai su bada labari alhali Allah ya fi su sanin bayinsa sai su ce amma a cikin mutanen da muka tarar a masallaci kaza ana zaune ana ambatan Allah ana karanta littafin sa ana karanta sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ana bincike akan ilimi mun bago su suna nan suna yi amma a cikin su akwai wani shi ba cikin su ba karatun yake ba amma dai yana gefe kusa da su sai ba manzo Allah sai ya ce sai Allah ta'ala ya ce shi ma na gafarta masa kusa shi a cikin su yana da irin ladan su sai yace humul qawmu la yashqa bihim jalisu ai masu zama su karatu su ilimi to duk wanda yazo ya zauna tare da su to ba zai tabi ba shi yasa ake cewa ake asiri daga ibnu mas'ud radiyallahu anhu wasu sun daga shi a matsayin hadisi ne amma malami suka ce in aka ce annabi ya fadi ƙarya ne annabi sun sama bai fade shi ba ya ce al ulama uqada wal fuqaha usada wa mujalasatuhum ziyada al ulama uqada duk inda kaga malamai to su suke jan mutane zuwa ga alkhairi wal fuqaha usada sannan kuma in za a nada shugabanci to malaman fiqh su ne shugabanni wa mujalasatuhum ziyada sannan kuma zama da su karuwa ce duk lokacin da ka zauna da malamai za ka karu so da kai ka je ka zauna inda ake karatu ya kai dan uwa ko da baka bude littafi ba kawai ana yi kana ji ana yi kana zaune to wannan ma albarka ne sannan kuma za a rubuta ka cikin waɗanda kamar sun halarci wannan karatun to dan me mutum zai zauna ya je yana zuwa majalisan da sai dai ya samu zinubi Allah madaukakin sarki ya kama shi da alhaki Allah ya kama shi da laifi ya bar wajen da zai ci numfashin shi alkhairi ne sannan zagaye mala'iku suke da majalis na ilimi wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa haffatuhumul mala'ikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa dhakarahumullahu fi man 'indahu mutane ba su taba zama a wani daki daga cikin dakunan Allah ba suna karanta littafin Allah subhanahu wata'ala illa nazalat alaihimus sakinatu face sai natsuwa ta sauka a gare su irin natsuwan nan da sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a kogon Saur da shi da sayyidina Abubakar irin natsuwar da ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabban sa a sulhul hudaybiyah to natsuwan nan sannan abu na biyu muhaffatum almalaikatu sannan kuma mala'iku za su shimfida musu fukafukansu wasu malamai sai su fassara su ce suna musu faretin ban girma kenan sannan wa zakarahumullahu fi mughashiyatuhum rahmatu sannan kuma rahama Allah za ta giwaye su ta lullube su sannan wa zakarahumullahu fi man indahu sannan Allah ta'ala zai ambace shi a wajen bayinsa waɗanda suke madaukaka a sama mala'iku da annabawansa ce to ga wasu bayina nan suna yin aikin da kuke yi a nan kwani wannan ashe ba karamar garaba sa bace dalibin ilimi ya rika halartar makaranta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon haka sifa ta uku daga cikin siffofin da ake buƙatar dalibin ilimi ya zama ya siffanci da su a lokacin da yake neman ilimi ita ce sifa ta as-sabr was-sabat ladabi na juriya was-sabat da tabbata shi as-sabr yafi al-hilm as-sabr na nufin juriya shi ko al-hilm shine ake ce ma haƙuri haƙuri kenan haƙuri a lokacin da aka bata maka rai shine al-hilm amma as-sabr shi ko juriya kenan so daga as-sabr yafi al-hilm fadi al-hilm ana yin sa ne a lokacin da aka bata maka rai shine haƙuri da Hausa kenan amma as-sabr ana nufin juriya shi yasa malamai suke cewa as-sabr ma'anahu kama ibnaha shi haƙuri shi ita juriya ma'anarta te kama da asalin ginin ta yadda take a fili domin asalin abin da ake ce ma as-sabr shine wata itaciya da ake ce mata juda ƙasa wanda suka santa suna bayani a game da ita suka ce saboda ɗacin ta tafi madaci tafi dalbijiya ɗaci ita idan ana son ai amfani da ita a matsayin magani to ba a jika ta a cikin ruwa abinda ake shine sai a sa ruwa a cikin tukunya ko tulu kenan shikenan ita kuma sai a aje ta a bayan tulun to sakamakon wannan makwabtakar da za su yi da ruwan sai ruwan kawai ya daci saboda ka shi ruwan za a sha saboda dacin sa sai maganin da ake son ai da shi shine juda ƙasa ta tadata kenan shi yasa wani mai hikima yake cewa la tahsabil majda tamran anta akiluhu lan tabluga al majda hatta tal'aqa as-sabra kasani kakkaza cewa daraja da daukaka da kaga wasu sun sama a duniya wani dabino ne mai zaki da zaka dauka kace ailan tablughal majda ba za ka kai zuwa ga daukaka ba ka samu darajar da ake so a sama hatta tal'aqa sabara har sai ka lashi wannan juda kasa din ka jure a game da dacinta to daga nan ne za ka samu daraja duk wanda ka ganshi ya kai ga wata daraja da daukaka to hatta la'aqa sabara har sai da ya lashi wannan juda kasa so daga juda kasa ita ce as-sabr asalin abin da ake ce ma juriya kenan da larabci kuma as-sabr wasu kuma suka ce ai abin da ake ce ma as-sabr shine hafsun nafs hafsul mar'i li yuqtala shine a daura mutum domin a kashe shi shi ma ne yana da ma'ana yana da alaka da ma'anar da muke son mu bayani akan ta juriya iyaka dai a yanzu zamu jalin zamu wannan bayani namu sai kuma Allah ta'ala ya hada mu a haduwa ta gaba domin ana nuna mana lokaci yayi so da kuma na fatan Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi